قال: والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
wato kamar yanda tsakiya ɗaya yake bin ɗaya in za ta zura a jikin zarin, ko kuma idan tsakiya ta tsinke ne za su dinga fasuwa a jere, to haka ne alamun tashar kiyama za su dinga jeren tuwa. Don baka san tsakiya ba kamar tarbi, kamar yadda tarbi ya tsinke wannan ya biyo wannan ba sassautawa, to haka nan ainihin waɗannan alamun za su bayyana. Ba na nufi a lokaci guda ya rana guda za a yi su ba, amma dai wannan na ƙarewa sai wannan ya biyo ba, kamar yadda wannan ɗan tarbin yana fasuwa sai na bayansa kuma ya biyo shi, to haka za su dinga bibiya. Ke sa wa'innan manya-manyan alamu har yanzu ba wanda ya bayyana ko da guda ɗaya, duk da cewa su malamin sun tafi cewa wasu sun bayyana, amma inda wasu sun bayyana yanzu da duniyar ta tashi. To saboda haka da zaran ɗaya ya bayyana, to sauran za su dinga bin juna ne. Bari mu fara da Mahdi. Yana daga cikin alamomin tashi alkiyama manya-manya bayyanan Mahdi. Mahdi zai bayyana a ƙarshen duniya, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sunansa sunan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, sunan babansa sunan baban manzon Allah alaihi salatu wassalam, kenan sunansa Muhammad bin Abdullah, sunan Mahdi kenan. Wannan Mahdi sai ya zama laƙabin sa ne. Ya tabbata hadisi ingantacce Mahdi zai bayyana. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yakhruju fi akhir ummati al-mahdi يسقيه الله الغيث وتخرج الارض نباتها ويؤتي المال صحاحا وتبصر الماشيه وتعظم الامه يعيش سبعا او ثمانيا. منذ الله صلى الله عليه وسلم يتي مهدي زي بينا اكرشن الامه الله تعالى دي شاهد شي روى سما في اي سوى ازامن كي الرئيس دين دا فتوى فوتينا انفانين غونا Mahdi ya dinga ba da dukiya sihahan daidai waje da babu bambanci, ya dinga dumbulowa ya ba wannan ya ba wannan, wanda har sai ya rasa ma wanda zai ba wannan. Sannan dabbobi za su yawaita ko ta ina garken dabbobi, sannan al'umma za su yawaita a wannan zamani, mutane su yi yawa ga dukiya kaca-kaca babu matsala ta rayuwa. Kuma Mahdi kyauta yake ba tare da ya fifita wani akan wani ba, kuma zai rayu a cikin al'umma shekara bakwai ko shekara takwas kamar yadda hakim ya roƙi. Sannan hadisi na gaba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ubashirukum bil mahdi yub'athu ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil fayamla'u al arda qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulma yarda anhu sakinu as-sama'i wa sakinu al ard yaqsimu al mala sihahan. Mazala ta sama ya ce ba zan ba ku, zan muku albishir wato da zuwan Mahdi. Za a aiko shi ne a lokacin da mutane suka yi saɓani kuma zalazil masifu suka yi yawa, mutane sun yi ta saɓani a kan addini, wanne ya ce kaza wanne ya ce kaza, sannan kuma ko ina ana ta girgizan ƙasa, can an yi girgizan ƙasa, nan an yi girgizan ƙasa, to wannan lokacin za a turo Mahdi kila wannan zamani, don saɓani ya yi yawa kuma girgizan ƙasa ko ta ina ana yi. Allah ya yi. Idan Mahdi ya bayyana zai cika ƙasar nan ko duniyar nan da adalci kamar yadda aka cika ta da zalunci, ma'ana duniya sai ta cika da zalunci sai ya sauka, idan ya sauka kuma sai ya tabbatar jihadi, ya tabbatar da daula, sai ya cika duniya da adalci. Kaga yanzu duniyar nan a cike take da me? Da zalunci. Idan Mahdi ya bayyana sai ya cika ta da adalci. Sannan kuma idan ya bayyana kowa da kowa zai yi ta da shi, wanda yake zaune a sama da wanda yake zaune a ƙasa, mala'iku da mutane, kowa sai ya yarda cewa lallai wannan shugaban adali ne ya yi, saboda kowa za a baki haƙƙinsa. Zai dinga raba dukiya ba tare da ya bambance ba, kowa da kowa daidai waje da zai dinga ba mutane. Wannan hadisin Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi. To haka nan Mahdi zai rayu a cikin al'umma shekara bakwai ko shekara takwas, suna cikin alkhairi. Amma yana tafiya idan ya bar duniya kuma sai fasadi da fitinu sai su yawa a bayan ƙasa. Kaga duniyar nan kafin ta gyaru a yanzu ta yi feƙi, sai dai Mahdi ya bayyana, sai dai a rarrage wasu abubuwan, sai wa'incan sun rage fasadi, wa'incan sun rage barna, amma Mahdi idan ya zo zai saita komai. Yana tafiya kuma sai sharri ya dawo. ga addini ana yi a zamanin sa, ga kuma jin dadin rayuwa, sannan daga ba kuma sai fasadi ke bayyana a bayan kasa. Sannan mahdi yana daga cikin ahlul bayt. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al mahdi minna ahlul bayt ko ahlul bayt yuzhiru Allahu fi lailati. Mahdi yana daga cikin mu ahlul bayt, a dare daya Allah ta'ala zai gyara shi. Yana cikin dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cikin ƴaƴan Fatima, ƴaƴan Husayn, a dare daya Allah ta'ala zai gyara shi. Ibn Kathir yace Allah zai karbi tubansa ya datar da shi ya shiryar da shi, wanda da ba hakan yake ba. Kenan da farko rayuwarsa ba mutumin kirki ba ne. A dare ɗaya Allah ta'ala sai masa gamon kasar ya gyara shi, ya tuba, ya koma ga Allah. Allah ta'ala ya karbi tubansa kuma zai zama shugaba adali. Sannan a wata riwayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yakunu fi akhir ummati khalifatun يحفي المال حفيا لا يعده عدا. يتي داي وني خليفة عبايا ناشيني ما وان داي دينجا ايبان جوت يعين افا متاني بايا لسا فاوا لسا فاوا جنبولا خوي دي ينا دينجا باوا دوما لدا ما جوت يكون حديبا افا وانا حديبا افا وانا هاتي انقوري سلوتي قباليا فوانا يتتي علامة تفرقو لغتين علامة تاتي القيامة bayyanan mahadi bawan Allah mutumin kirki kuma daga cikin ahlul bayt zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda zai cika duniyar nan da adalci bayan ta cika da zalunci. Kafin nan, kafin duniya ta tashi kuma sai an yi gyara, sai mahadi ya zo ya gyara ta, an samu mutanen kirki bayan Allah, sannan za ta sake lalacewa ma daga baya sai ta zo ta lalace. To bayan mahadi ya bar duniya, sannan sai dujjal ya bayyana. Dujjal ko dajjal, ad-dajjal sunansa da Larabci, amma Bahaushe yana ce masa dujjal. Shi ne ake ce masa al-masihu dajjal, wato al-masihu ana nufin abun shafe wa ido, domin ya zo a hadisi mamsuhul aini yumna, an shafe masa idonsa na dama. Muna da almasihu guda biyu, akwai almasihu dajjal, akwai almasihu ibnu maryam, akwai almasihu dajjal, akwai kuma almasihu isa dan maryam. Wannan masihu shari, wancan kuma masihu alkhair. Wannan ake masa masihu bi ma'ana ismul maful ay mamsuhul ayn, an shafe masa idon sa na dama babu. Wancan kuma almasihu ma'anarsa ismul fa'il almasihu mai shafa, لأنه يمسه الأكمه والأبرص فيبرأ بإذن الله. سبو دينا شاف مكافه دو كتر سي وركي دو إذن الله. شتا كتوى النبي إيسا المسيح. سو المسيح الدجال يازوى حديثي كيفو فينسا وني متون نمتاكي ملوني جا واتو جرفاتا جنا سننكما غجيري سننكما جعد الرعات wato gashinsa mai kukulluwa ne, ba irin gashin larabawa ne da shi ba, irin gashin mai kukulluwan nan ba gashi wanda zai sumul ya kwanta ba, kamar gashin bayi kenan. Sannan ya kasance mai bayyanannen goshi ne, wato goshinsa mai faɗi ne. Sannan kuma arizun nahar mai faɗin kirji, wannan duk sifofinsa ne don ka gane shi idan ya bayyana maka, don kada mutum ya je ya amsa masa ya ta cewa shi Allah ne. Sannan mamtuhu la aini yumna, an shafe masa idonsa na dama, wato idonsa na dama babu shi. Kuma suka ce idon laysan nafi'a wala hajra, shi idon bai yi tudu ba kuma bai yi rami ba, sumul kawai haka yake a shafe. Sannan ɗaya idon kuma wa ainul yusra alaiha zufra ghaliza, wato idonsa na hagu kuma akwai wani nama da ya zo ya kwanta a kan saman idon, naman kuma mai kauri, wato ɗayan baya gani babu shi, ɗayan kuma akwai, amma wani nama ya zo ya ruku a saman idon, naman kuma mai kauri. Shi yasa ya zo a hadisi ka annaha inabatun fafiya, sai ka ce wani inabi ne mai gumburo. Sannan maktubun baina ainihi kafara kafun fa'un rawu, wannan rufa guda uku an rubuta tsakanin idanunsa, ai ma'anansa kafirun, haka aka rubuta idonsa. Ko da kafun da ra'un da fa'un arabe in ka zo karanta sai ka hada su, ko kuma kamar yanda yake kafirun haka aka rubuta shi, ko ne ya zo a hadisi. Saboda haka akwai an rubuta kafirun a gaban idonsa. Sannan kuma kowane musulmi zai karanta wannan rubutun, ko ya iya karatu ko bai iya ba, zai karanta wannan kafirun. Ko mutum ne wanda bai da da aqim bakarare ne, wannan sifofin nasa duka sun zo a hadisai, ba don kowa ba, saboda bidal sharrun ne yuntazar, wato wani sharri ne da ake sauraro. Shine ne zai halaka al'umma, zai ce wa mutane shi Allah ne, idan kai imani da shi ka kafurce wa Allah subhanahu wa ta'ala, idan ka kafurce masa kuma kana nan a mu'minin ka. To shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dinga ba da labarin sa hadisai daban-daban, domin kada ya zo ya halakar da al'umma. Ya zo a hadisin Bukhari da Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, inna Allah la yakhfa alaikum wa inna Allah laysa bi'awara, wa ashara bi yadihi ila aini, wa inna al-masiha ad-dajjala a'waru aini al-yumna ka'anna aynahu inabatun fatiha. Manzala sallallahu alaihi wa sallam ya ce, ubangiji ta'ala da zai kuya muku ba, kun ga kun san Allah, kun san sifofinsa, wannan kuma ga wanda ya san tauhidi kenan. Amma wanda bai san tauhidi ba, ai bai san Allah ba. To nan za a faɗa muku siffar dajjal, don siffarsa ba ta yi kama da Allah ba, saboda zai zo ya ce shi ne Allahnku, shi ne mahaliccinku. Shi manzala ta suna ya ce, ubangijinku dai ba zai kuya muku ba, kun riga kun san shi, a sai wajibi ne ka san Allah. Ya ce, wa inna Allah laysa bi'awara, Allah ba mai ido ɗaya ba ne. Ku san wannan ƙa'ida ta farko kenan, Allah ta'ala ba mai ido ɗaya ba ne. Manzala ta suna ya yi nuni zuwa ga idonsa lokacin da yake ba da labari. Ya ce, amma wa inna al-masiha ad-dajjala a'waru aini al-yumna, shi masihu dajjal kuwa mai ido ɗaya ne, idonsa na dama babu shi, sauran idon abu kawai. To kaga da zaran ka ga mutum mai ido ɗaya, ya zo ya ce maka Allah ne, shi ka ce ƙarya yake, saboda Allah ba mai ido ɗaya ba ne. Sannan ya ce, ka anna aynahu inabatun tsafiya, shi idon hagun ɗin ma da ya rage kai ka ce wani inabi ne wanda yake mai bambaro, ma'ana shi ne wanda nama ya zo ya rufe saman ido, ga nan idon sa nama yana rawa a saman idon sa. Wannan hadisi ne Bukhari da Muslim suka ruwaito shi, ingantaccen hadisi. Saboda haka alamu na bijjan na farko mai ido ɗaya ne, ka fahimci wannan. Sannan ya ce, ma min nabiyin, a wani hadisin Bukhari da Muslim, ma min nabiyin illa anzara qaumahu al-awara ad-dajjala ala innahu a'waru wa inna rabbakum laysa a'wara wa maktubun bayna yadayhi kafun fa'ur ra'u ay kafir. Magana ta za ta nama yace, babu ni annabi face ya gargadi mutanensa dajjal, ya gargade su a dangane da dajjal, domin kada ya zo ya halakar da su. Yace, ku saurara ku ji, dajjal mai ido ɗaya ne, amma ubangijinku ba mai ido ɗaya ba ne. Kuma dajjal an rubuta tsakanin idanunsa guda biyu, wannan harufa guda uku, da kafun da fa'un da ra'un, ma'ana kafir an rubuta. Kuma wanda ya iya karatu zai karanta, har ma wanda bai iya ba. Wannan su ne siffofin dajjal kamar yadda muka yi bayani. To sai inda dajjal din zai bayyana, ya tabbata hadisin Tirmidhi, hadisin ingantacce, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace, ad-dajjal yakhruj min ardin bil mashriqi yuqalu laha Khurasan, dajjal zai fita a wata ƙasa a can gabashin duniya, wanda wannan ƙasa ana ce mata Khurasan. Khurasan wani gari ne a Iran. To dajjal a Iran zai bayyana, a Iran gari ne Shi'a, anan dajjal zai bayyana. Sai ya fara halakar da mutane wannan garin kafin ya shigo sauran garuruwa, sai ya fara da su. To daga nan kuma sai ya dinga bin garuruwa daban-daban, amma garin da ya fi ƙarfinsa, ko garuruwan da suka fi ƙarfinsa, su ne Makka da Madina. Dajjal bai isa ya shiga garin Makka ba, bai isa ya shiga garin Madina ba, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari. Wannan kawai ya isa ya nuna maka darajar Makka da Madina. Kuma mutumin da zai zaton wai yanzu mutanen Makka ba ta su ne ko mutanen Madina, to gaskiya ya makara. don ko su canza ita ya lalata su ba, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Amma mutanen Iran babu shakka matattu ne kuma dujjal ma ta can zai fara bayyana, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Dani shi'a ta fito daga wuri ko ta fi yawa a wuri, to ya tabbata hadisi ingantacce na musulmi na Fatimatu bintu Qais tace dujjal zai fito, idan ya fito zai yi tafiya a bayan ƙasa har yana cewa fala a dau ƙaryatan illa a bastu ha fi arba'ina laila ghaira makkata wa ghaiba, da zai bar kowane gari ba, kowace alƙarya da zai bar ta ba sai ya shige ta a cikin kwana arba'in zai gama da duniya, a kwana arba'in zai lalata garuruwan duniya dujjal. Yace sai dai Makka da Ghaiba, ita ce Madina, Makka da Madina sun fi ƙarfinsa. Yake domin an haramta masa Makka da Madina, babu damar ya shige su. Idan ya zo zai shiga Makka da Madina sai ya samu mala'iku suna gadin Makka da Madina. Duk lokacin da ya zo zai shiga Makka ko Madina sai mala'ika ya fuskance shi da takobinsa faltar, ya zare takobin ya nufi kansa, daga nan sai ya juya. Babu dama ya fuskanci Makka ko Madina. Yake babu wata kofa ba sai an sa mala'iku suna gadin wannan kofan ta shiga garin Makka ko garin Madina. Wannan hadisi ne na sahih hadisi Muslim. Dujjal zai bayyana a Khurasan gari ne a Iran, sannan zai mamaye duniya gaba ɗaya a cikin kwana 40 ya je fadda su, sai dai garin Makka da Madina shine su ne garuruwan da suka fi ƙarfinsa, saboda wannan garuruwan su ne manba'ul wahyi, nan ne dama inda wahayi ya kukkugo, addini ma gaba ɗaya a nan ya tiro garin Makka da Madina. A nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya koya wa sahabbansa tarbiyya, ya koya musu addini, daga nan ne kuma addini ya yaso a duniya gaba ɗaya, kuma su ne garuruwa da suka fi kowane garuruwa daraja a duniya, garin Makka da Madina. Babu garin da ya kai Makka a duniya mai bi masa shine garin Madina, garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma shine garin da dujjal zai shiga ba, kuma shine garin da duk wani malami na duniya wanda ya yi izini in za a faɗi tarihinsa daga cikin malamai magabata sai an ce ya je garin Madina ko Makka ya yi karatu. Kowane malami ka ɗauko shi daga malamai magabata, in kana karanta tarihinsa za ka samu ya je Madina ya yi karatu ko Makka. Sai dai Imam Malik shi ne bai fita a garin Madina ba, ko kuma dalilin da ya sa Imam Malik bai fita daga garin Madina ba ya tafi wani gari karatu, saboda garin Madina mafuffukan izini ne, shi kuma a tarihinsa karatunsa gaba ɗaya a Madina ne. To da dama za ka fito wani gari ne saboda mai neman malamai, to akwai malamai isassu a Madina. To da haka wannan garin gari ne wanda wahayi ya fara sauka, ko garuruwa ne da wahayi ya fara sauka, nan haka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shekara 13 a Makka, ya je Madina ya shekara 10 ina koyar da addini. Yau kanan sahabbai suka zauna suka koya wa tabi'i, suka koya wa tabi'ina, su Imam Malik a nan suka karantar da addini. Kuma kowane malami in ya zagaya a tarihinsa sai ka samu ya je Madina karatu ko Makka. Kuma shi ne garin da dujjal ma bai gise shi ga gurɓata musu aqidarsu ba. Kuma har a yanzu babu gari wanda aqidarsa take ingantacciya kamar garin Makka da Madina. Duk wanda yake Makka sun lalace su, shi ne lalacacce. Don babu yadda za a yi manzon Allah ya rayu a wurin Qur'ani ya sauka a garuruwan, duk garuruwan musulmi a ce shiryayyu ne, su kuma su ne lalacacce. Da zai yi ba, kuma Allah ta'ala ya hada dujjal shiga garuruwan, kuma a ce garuruwan ba mutanen kirki ba ne, da dujjal ya kullo daga garin mana daga ɗaya daga cikin garuruwan in ba mutanen kirki ba ne. To da haka, amma in kai ba mutumin kirki ba ne, ba za ka so Makka da Madina ba, ba su da kima a wurinka, don ba ingantacciyar aqida take so ba wanda mutanen Makka da Madina suka tashi kaka da kakanni suka same ta ba, a wata sabuwar aqida take nema. To saboda haka wannan hadisi yake nuna mana cewa garin Makka da Madina sun fi ƙarfin dujjal. Dujjal fitina sa tana bewa, babu wata fitina a duniya tunda aka halicci sammai da ƙasa aka yi halitta kamar fitinan da ta kai ta dujjal har duniya ta tashi, wanda lokacin guda zai zo yana fidda mutane daga addinin musulunci, zai zo ya ce shi Allah ne, ya zo a hadisai ingantattu, zai zo ya ce shi Allah ne, kai imani da shi, in kai imani da shi kai asaran imani ka wuta za ka tafi, in ka kafurce masa kuma aljanna za ka tafi. To amma kaɗan ne wanda za su iya kafurce masa, domin zai zo da wasu abubuwa kawarikul ada wasu abubuwa ne suka kafa al'ada wanda in ba Allah ba mai yin wannan abu, sai Allah ta'ala ya ba shi daman ya yi wannan abu saboda jarraba muminai ko jarraba musulmi a gane mai imani na gaskiya da wanda imaninsa ba na gaskiya ba ne ko kuma wanda yake cikin shakka. Dujjan zai zo da wato aljanna da wuta a tare da shi. Aljanna da wuta, me ne aljanna? Gona mai ni'ima. Ga gona nan mai ni'ima, ƴaƴan itatuwa duk abin da kake so, idan ka shiga ga sanyi ga iska mai daɗi, sannan kuma ga wuta a tare da shi tana ci balbal. Idan ka yi imani da shi zai ce zai saka cikin me? Cikin aljanna. In ka kafurce masa kuma ya saka wuta. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka zo ka kafurce masa din ya je ya jefa ka a wutan, za ka same ta ruwa ne mai sanyi. A ganin ido wuta ne, amma a hakika kuma ruwa ne mai sanyi. In ya jefa ka a aljannan kuma aljannan sa din kai ma ka kai inda ka shiga. To za ka je ka shiga wutan. Wannan fa duka siffofi ne manzo Allah ta sama ya dinga gaya wa al'ummarsa domin kada su bi dajjal ko dajjal. Sannan a tare da shi akwai ƙoramu na ruwa. Domin za a yi kishin ruwa sai shi kuma ya zama yana da ruwa ko ta ina, ina ta ba mutane ruwa. Sannan kuma za a samu duwatsu, manya-manyan duwatsu sai su zama gurasa, su zama abinci kawai. Da mutane suna jin yunwa in ya ce dutse ya zama gurasa, ya zama abinci sai ya zama, sai dinga dumbulawa yana ba mutane. Kaga wannan mutum bai san Allah ba ko ba shi da ƙarfin imani dole ya rudu. Sai ya dinga umurkan sama ta yi ruwa kuma sai ta yi ruwa. Sai ce sama ki ruwa kawai sai ruwa ya tafi sama da aka tafi ta saurara. Wannan yana daga cikin khawariqul ada nata. Khawariqul ada ko ka duba irin wayannan abubuwan ba su sa dujjal ya zama ne ba alamu ne na dujjal cewa mutumin kirki ba ne. Shi yasa idan fajirkin mutum ya yi yawa za a iya ba shi khawariqul ada. Wato fajirkin mutum ya yi yawa sai Allah ya masa istijiraji. Shi ke zai sai dinga wasu abubuwa na karamomi kuma alhalin fajiri ne. Sai ka ga karamomi suna abinda al'ada da zai yi ba sai Allah ba shi dama sai ya yi saboda ya je lahira a kama shi. To haka dujjal aka ba shi wannan dama. In ya ce sama ta yi ruwa ma sai ta yi ruwa. Ka ga idan kai ba mutum kirki wani duk karamomin ka baka kai dujjal ba. Don gida ba za ka iya raya macece ba, to shi dujjal yana raya macece ma kamar yadda za mu zo kan wannan. Sai ce sama ta yi ruwa sai ta yi. Sai ce kasa ta turo da tsirrai kawai sai kasa ta kama turo da amfanin gona. Dujjal ba zai yi wannan. Duk don ka rudu ka ce Allah ne. Shi ke nan mutane sai su dinga binsa. Kai taskokin kasa ma dukiyar kasa zinari da azurfa zai ce ku biyo ni duk inda yake tafiya suna binsa kawai. Duk garin da ya je ga dukiya na ko ta ina tare da shi. Saboda ta zama fitina. Shi ke sai a ɗauka shi ne Allah ne azurta jama'a. Nan da nan gaba ɗaya zai gama da duniyar nan cikin gaggawa kamar hajiri wanda iska take koro shi daga bayansa. Ya jika nan ya tafi nan yanzu idan ruwa ya tako kana kasuwa kana hango ruwan daga can abin nan hayin gada ka kai haka da haka ruwa ya iso ka kawai. To haka zai gama da duniyar nan gaba ɗayanta cikin dare 40. Ya tabbata hadisai ingantattu yana raya matattu. Zai zai ta da macece ba ku yadda ni Allah ba ne haka zai faɗa ya yi to shi ke nan wannan macece ya tafi nuna min kabarin kakan-kakanka sai ka nuna masa sai ya ta da shi kawai sai kuma ya sake kashe shi. Wannan duka fitinan dujjal ne ke sa ba a yi fitina a duniya kamar ta ba. Mumini ya dinga kafurcewa Allah yana imani da dujjal. To dujjal a haka zai ta da'awarsa yana jin garuruwa yana nuna waɗannan abubuwan har ya tara jama'a da yawa. Jama'o'i daban-daban su dinga binsa wanda tauhidi bai zauna a zuciyarsu ba, ba su san ma waye dujjal ne ba. Shi ke nan sai mutane mafi yawa wanda suke jahilai da mutanen Turkiya da ya zo a hadisi a Turk inda dama su an lalata musu addininsu, an lalata musu aqidansu, kwaikwayon Yahudawa ne kawai aikin da ajamawa wanda galibin su ba su san addini ba, da mata da jahilai mutanen ƙauye su ne mafi yawan wanda za su bi dujjal. Don mata galibin su sun jahilci addini, haka nan mutanen ƙauye babu masu karantar da su addini. Ya tabbata hadisi ingantacce wanda Imam Ahmad ya ruwaito shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzilu dajjalu fi hadhihi sabaqa فيكون أكثر من يخرج إليه النساء حتى إن الرجل يرجو إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه. yace dukkan jin zai bayyana a bayan wannan kasar sai zama biyuwan wanda za su fi dukkan mata ne saboda mai ba su san addini ba ba a karantar da su addini ba an ce ma karantar da matan haramu kako su suka ce su ji kenan matan su ne mafiyuwan wanda za su fi dukkan saboda sun jahilci Allah ta'ala ba su san Allah ba bare su bambance dukkan da Allah amma wanda ya san Allah yana ganin dukkan ya san shi ne sai mata su fita suna ta fita sai ka ga namiji hankalinsa ya tashi ya koma gida ya je ya ɗauki ɗan uwansa ya je ya nufi ya riƙe matarsa abin nan matarsa da ƴarsa da mahaifiyarsa da ainihin gwaggwansa da yatinsa duk ya je ya ɗaɗɗaure su da igiya domin in ya sake su za su bi dukkan ka duba bala'in yadda ya kai shi bawan Allah na gari ya san dukkan ne amma sai gudu ake ana ta bin sa shi kenan sai ya samu jatuwarsa ya ɗaure ya samu yarsa ya tsaure sa ya samu yar uwarsa da ƴan uwansa mata ya dinga tsaure su domin kada su ji dukkan idan akwai wani ɗansa ko wani babansa jahili shi ma ya je ya tsaure shi da igiya don bai san Allah ba zai iya bin wa zai iya bin dukkan shi ne hamimuhu din makusancinsa ya je ya tsaure su da igiya kowa yana kokarin tsaure ƴan uwansa su bayin Allah na gari wanda sun bambance Allah da dukkan suna ta tsaure ƴan uwansu wasu na kubucewa wasu ana tsaure su domin idan an fasu za su je su yi imani da dukkan su kafircewa Allah ta'ala haka inganta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi haka ne domin tsoron kada su je su bi dukkan sannan ya tabbata a hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna min fitnatihi ashi dukkan kina an yaqula lil a'radi أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك وأني ربك سيجا مسلم أو يشيط الجل يتباني الأباري سنة كيك يتشواني ألا كي ني أبنجد كريم سنة إذن نرى أباك بابانك دمائي كيرك ذاك يتشواني أبنجد كريم فيتيه حتى لجا مسلم أو يشيط فيتمسد له شيطاناني في سورة أبيه وأمي فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك في جنسة الشيطان بلاجي سيسو كله هل جني جنة إذن كان قرارون هل جنينة سيسو ستو أتفهم سيسو أتفهم بابانسا سيسو ستو أتفهم ماي بيسا بابا بابا سيسو سيسو كبيشي مبنجي جنة كان يكبيشي في جنسة يبيشي يا حلقة كدوبا زي شيطانو زي أي جيغو shiga nan sai a ce an raya masa babansa an raya masa mahaifiyarsa to kaga yanzu wannan sai na mana a sai wanda suke ganin cewa wai wani mutum ya mutu kuma mutum ya hasu da shi wa ya gan shi a wuri kaza to shedan ya gani domin ke ɗaya kan zo a tiffan mutum mace ce sai nuna maka cewa shi wannan mutum ne to amma bawan Allah na gari wannan ba zai ruɗe shi ba Abdulkadir Aljiyani ko Aljilani kidan ya zo ya bayyana masa ya ce masa shi Ubangiji ne yace masa ana rabbuka kaje ka aikata duk abin da kake so na gafarta maka ni ne ubangijinka sai da ya ga masa haka shi kenan sai ce ƙarya kake kai ce dan ne ba kai ne ubangiji na ba ne zai na ba da labarin haka ce ya haka ka gane cewa shi ce dan ne yace eh abu na farko ya ce ana rabbuka bai iya cewa ana Allah ba saboda bai iya faɗi haka ba sai ce ni ne ubangijinka bai ce ni ne Allah ba wannan sunan Allah ta'ala shi ne kawai yake ambaton kansa da sai ce na biyu kuma ya ce yanzu yin aikata duk saƙon Allah ya gafarta mini Allah ta'ala kuma Qur'ani ya ce inna Allah la ya'muru bil fahsha'i wal munkar Allah ba umarni da alfahsha da mummunan aiki daga nan sai gane ke kan da don ka ga wani shehin ka ko wani yin ka ya fito ya ce ka je ka aikata saƙon Allah kada ka ce ilimin baɗini ne babu wani ilimin baɗini ne shaitan ne kawai ya ce maka ka je ka saɓa wa Allah in dai kana da imani ka san Qur'ani za ka ba shi amsa irin amsar da Abdulkadir Aljiyani ya ba wa shaitan har ya kace inna Allah la ya'muru bil fahsha wal munkar Allah ba mu ni da alfasha da munana ayyuka sai ya ga mu ce ka da alfasha da munana aiki kuma ka ce wai ilimi ba dini ne ga ki iri iri ya saba Qur'ani to amma wannan mutumin shi mutumin kauye bai gane haka ba kawai sai ya yarda cewa babansa ne da mahaifiyarsa shaitanu ne kuma shikenan sai ya biwa هي بعينه جدا هي جدا فصوت عكا idan yazo ya bayyana maka duk yanda yayi in dai fito da wannan sifan ka da kai da ko yara maka baban ka ko majiyar ka ko kakan ka mutu karshe dan ne yana da ido sai ga shi an rubuta kafin duk abin da yazo da shi karka yadda da shi kada ka rubuta amma idan mutum bai san addinin sa ba zai iya rubuwa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sami bi tajjali falyan an فوالله إن الرجل لا يعتيه ويحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يلقي عليه من الشبهات. دون يجلى بالي جدا يقود مطا أبونا الدجال دون يجلى بالي الدجال يقود مطا سوى دمتون جيد وجن الدجال ينا تماني وينا دي إيماني إن الدجال يدن قاني جاي يدن قاني سيادو قوي الدجال إن يجيبها مطا شبوه وينزا يرى مطا مطا شبوه يجي مطا روا يسرو مطا جسرين يجد dinari da azurfa suna bin sa kawai sai bi dujjal ya ce ai shi ne Allah ka sai yawa mutum ke zo haka to shi yasa mutum in ya ji labarin dujjal gudun sa zai ba daidai ce zai muqabala da shi bane balle sana mutum idan jahili ne ba ma da shi bane sai ji afka kamar yadda wannan mutum ya kauye afka to galibi mata da mutanen kauye su suka bi dujjal saboda mai saboda babu karantarwa na addini a kauyuka babu karantarwa na addini to a birnin mai naiki a birnin ma ina karantarwa bayan tana kawai in ma akwai ji mutum nawa ne suke zuwa wajen karantarwa kuma ba harka ta duniya yake yi ba sai idan baka fahimci addini nan ba baka san Allah ba idan duk da zo zaka bi shi kike nan kai aikin banza kina a rayuwarka duk abin da ya ja wannan shine jahili to amma sabani ne ilimi hadisi ya tabbata Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin wani mutum mai ilimi shi kuma ya ji cikin tarihin jahili yace da shi akwai wani mutum da aka yi daga cikin zabafin mutane wanda shi zai je cikin kari zai fito ne daga Madina ya khuruju ila dajjal min al madinati to da Madina garin mutane kirki ne hadisi ne inda kace daga Madina mutum ne zai zo ya je cikin kari dajjal kuma zai kai labari sai ya kura dajjal kuma dajjal bai sai halaka shi ba sai fito daga Madina sai ga gadi sai ce ashhadu annaka dajjal alladhi haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hadithahu na kai da kai ne dajjal tabbas kai ne dajjal din da magala ta sunna ya ba mu labarin sa daga Madina yake yayi karatu mabubugan ilimi shi yasa ya gane waye dajjal ce kai ne dajjal magala ya ba mu labarin sa kikenan dajjal sai ce masa ara'aytum in qataltuhu in qataltu hadha thumma ahyaytuhu hal tashkuna fi amri sai ga wanda suke tare a wurin jama'a yanzu ya san wannan ya gama gane sai ya ce wa wayannan mutanen da suke tare da shi yanzu ku ba ni labari don na kashe wannan mutumin wanda yayi wannan magana sannan na saki ra'a ki za ku yi shakka a cikin al'amari na sai ga wa awam na mutane wanda suke wuri sai su ce mata a'a su bara su yi shakka ba dike da sai kama wannan mutumin sai ya kashe shi sai kuma ya sake raya shi kaga zan yi rujuwa wannan jahilin to idan ya kashe shi ya sake raya shi wannan mutumin sai ya ce wallahi ma kuntu fika ashadda basiratin minni al-yawma yace ai ni yanzu ne ma na kara sani cewa kai dijjal tunda kana kashewa ba kana raya ya kashe shi ya sake raya shi ko zai ce to yanzu ne ma na kara tabbatarwa kai dijjal don duk alamun da magana ta sama ya faɗa sun bayyana a kanka kila da bai kace a gabansa ya raya ba amma sauran alamun ya gane su yanzu ya kace ya raya sai ce to yanzu ne na ƙara tabbatar da cewa kai dujjal ne wanda magana ta sama ya ba da labari shi kenan dujjal sai niyan zai kace shi amma Allah ta'ala bai ba shi dama ba sai kai lawa daga ba kun yi koma je sai kace shi sai Allah ta'ala ya hana shi dama Allah ya haka zai bayyana da aya to kaga wannan bawan Allah fa daga garin Madina yake ya san aqida ya ji ai karatu a Madina garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ba a gurba ta aqida ba daga nan sai ya gane duk yan sheidan abun nan dijjal da sheke yankin sa sai ya kura dijjal dijjal ya rasa yanda zai yi yace kuma yanzu na ƙara tabbatar da cewa kai dijjal ne to saboda haka idan kana son ka tsira daga sharrin dijjal kai ilimi ka fahimci aqida hakikanin fahimtar ta ka zama bawan Allah ne basira a addinin sa shike ne sai ka fira daga sharrin dujjal ga abubuwa da suke kare mutum daga dujjal abu na farko a tamassuku bil islam, riko da addinin musulunci, ka riƙe addinin musulunci nan ka masa kyakkyawan fahimta, to wannan zai kubutar da kai daga sharrin dukiya. Amma idan baka san tauhidi ba, baka san hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, baka san addinin nan ba, baka riko da shi, to idan dukiya ya zo za ka bi. Yasa za a ga mutane kowane ɗan bidiya ya zo sai ya kwace su, kowane shaitani ya zo ya kafa da'awarsa, abin da ya saba Qur'ani da hadisi sai ka ga ya samu masu binsa. Me yasa? Saboda ba su fahimci addinin kyakkyawan fahimta ba. Da sun masa kyakkyawan fahimta, babu wanda zai zo ya gurɓata musu aqida ko ibada ko mu'amala, kuma su yadda da shi su amsa masa, har su rufi da shi, su ji suna son sa a zuciyarsu 100% fiye da manzon Allah, fiye da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan abu na gaba, abin da zai kare ka daga dujjal bayan ka fahimci addini kana ibada, shi ne ka nemi tsari daga dujjal. Ya tabbata hadisi ingantacce, hadisi Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, idza tashahhada ahadukum falyastaiz billahi min arba'in, idan mutum ya yi tahiyya ya nemi tsari da Allah daga abubuwa guda hudu, shi ne ya ce, allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama wa min azabi al-qabri wa min fitnati al-mahya wal mamati wa min sharri fitnati al-masihi ad-dajjal. Ya Allah, ina neman tsarinka daga azaban wutar jahannama, ina neman tsarinka daga azaban kabari, ina neman tsarinka daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa. Fitinar rayuwa shi ne mummunar cikawa, ka cika ba da imani ba. Fitinar mutuwa kuma shi ne tambayan munkar da nakir, ko kuma fitinar rayuwa ka rayu ba a cikin addini ba. Ga ka musulmi amma ba ka san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba ka fahimci ma tauhidin ba, ba ka tafiya kan Al-Qur'ani da hadisi, ko kana cikin sakon Allah dudu, to wannan ka samu da fitinar rayuwa. Fitinar mutuwa kuma kai mummunar cika, a lokacin za ka cika ake ba ka da imani. Mutum ya nemi tsari daga wannan. Sannan daga sharrin, ina neman tsarinka ya Allah daga sharrin fitinan Al-Masihi Dajjal, shi ne dujjal mai shafaffen idon dama. Dawud ibn Kisan, idan ɗansa ya yi sallah bai karanta wannan addu'a ba, sai ya ce, ka je ka sake sallah ba, saboda muhimmancin wannan addu'a. Tare da cewa sallah ba ta ɓaci ba, amma har ka yi addu'a ba ka nemi tsari daga dujjal ba. Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama wa min azabi al-qabri wa min fitnati al-mahya wal mamati wa min fitnati al-masihi ad-dajjal, ko min fitnati sharri al-masihi ad-dajjal ya wata ruwan, ka nemi tsari daga wa'innan abubuwa guda uku. Sannan yana daga cikin abubuwan da za su kare mutum daga fadawa a tarkon dujjal, shi ne ya haddace ayoyi goma na farkon suratul baqara, ko karshen abin nan farkon suratul kahfi, ko kuma karshen suratul kahfi. Domin hadisan wasu sun ce farko, sun ce karshe. Ya tabbata hadisin Muslim ya ce, man hafiza 10 ayatin min awwali suratil kahfi qutima min ad-dajjal, duk wanda ya haddace ayoyi goma daga farkon suratul kahfi za a kiyaye shi daga sharrin dujjal. Alhamdulillah alladhi أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا. حرزوا كيف سوى آية قومة كحد تشيسو كدينغا كرن تاسو فراسو كي آية كدغا شيرين تجل. سنين على كشكين ما كنين تجل كركا فاد عشتين تركون سا شيني إن كجل عباري سفقودو مسا كنين تنشيك سوين وكا كرن تاجيسي تابو مزالا كين كجل عباري تجل فقوديشي كوتو كوتا كركا إتاكا وطو كسو لكي زنزيك لي حالا كاكا. Kuma wanda ya fi kowanne gudun, da ya fi kowanne amfani, shi ne in ka gudu kar ka tsaya ko ina sai cikin garin Makka ko garin Madina. Don wa'innan garuruwan sun fi ƙarfin dajjal, mutanen Makka da Madina sun ji daɗi, ba ruwansu da dajjal, bai kisa ma ya shiga garuruwan ba. Saboda haka sai ka gudu har ka je ka shiga Makka da Madina, shi kenan ka tsirawa dajjal. To ka ga wannan kawai ya isa daraja na wa'innan garuruwan. Amma wanda ba addini ne a gabansa ba, bidiyoyinsa ne a gabansa, ba su yake ya yi addini yadda manzon Allah ya yi shi, Allah ta'ala ya saukar da shi ba, to wa'innan garuruwa su ne abun zagi a wajensa. Su ba garuruwan mutanen kirki ba ne, amma Allah ya ce mutanen kirki ne, manzon Allah ya faɗa, kuma dujjal ma bai yi sai kusance su ba. Sannan dujjal zai halaka a ƙarshe, bayan ya gama wannan fasadin nasa, zai halaka ne a hannun annabi Isa alaihi salatu wassalam. Ana cikin wannan sai annabi Isa ya sauka, sai zai kashe dujjal, kamar yadda ya tabbata a hadisi, ya kharuju dajjalu fi ummati fa yab'athu Allahu Isa ibn Maryama ka'annahu Urwatu ibn Mas'ud fa yatlubuhu fiha fa yahliku. Wato Allah ta'ala zai aiko abun nan, dujjal zai bayyana, sai Allah ta'ala ya aiko annabi Isa alayhi salatu wassalam, sai ya je ya nemi dujjal ya je ya halakar da shi, kamar zai zo da dukkan Urwatu ibn Mas'ud, wani sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. to alama ta gaba shine nuzulin Isa alayhi salam, ko ne muna yin takanka dan ne domin mu gama da muyi bayanin alamun gaba din su, amma ba ka bari jinjin nan kawai yayi da wannan majalisa ki kadi saukan annabi Isa alayhi salatu wassalam. Annabi Isa dai sauko a karshen duniya, wanda kuma dai sauka ne a lokacin da fitinan dujjal ta game duniya gaba daya, mutane suka bi shi tewa a lokacin annabi Isa sai ya sauka a garin Dimashka. Dimashka gari ne a Siriya a yanzu garuruwan Sham din, a wannan garin su ma sun samu albarka. Annabi Isa dai sauka a garin su, idan ya sauka mutane sai su cika a gefensa ko ina jama'a da annabi Isa ya sauko. Bayan Allah mumine na gari zai sauko sai ya nufi dajjal, idan ya sauka kawai babu yayi da wata damuwa kamar yadda ya halakar da dajjal, don duniya ba da za a yi ta gyaru ba an halakar da dajjal ba. Shikenan sai ya miƙa wajen dajjal, shi kuma dajjal yana gudu ya miƙa baitul maqdis, yana gudu zai kira, amma annabi Isa alayhi salatu wassalam ya bi shi har ya iso shi a babu dukka. Dukka ne suna wani gari ne a Falastin, sai ya same shi a kofar shiga wannan garin. Idan ya ga jari da ya ga annabi Isa alayhi salatu wassalam kawai sai ya narke kamar yadda gishiri yake narkewa, kamar ka samu gishiri ka sa masa ruwa sannan zai zama ruwa ya narke, to haka dajjal zai narke. To amma duk da haka annabi Isa ya ce ina akwai wani duka da ya kamata in maka ban maka shi ba, sai ya iso shi a hakan a narke ya je masa wannan mummunan dukan ya karisa shi ya kata kata da shi. Sannan daga nan fa wato mutanen annabi Isa alayhi salatu wassalam bayan Allah na gari wanda suke tare da shi su ne muminan da dajjal bai halakar da su ba, sai su kama bin annabi Isa, sai a kama yakan kuma jama'an dajjal su ne Yahudawa da kuma gurɓatattun mumini wanda suka yi ridda suka bi ainihin dajjal, sai su kama bin su suna kashe su, muminai na bin su suna kashe su kai har sai ya kai ga suna gudu suna kuya, kowa ya je gindin bishiya ko gindin dutse ya kuya, bayan dutse ko bayan bishiya, domin kada annabi Isa shi da mutanensa musulmai su gaishe su kashe shi. Kai za a yi ta neman ya hutu lungu-lungu ana kashe su har ya kashe shi, sai zo ya kashe shi. Haka za a dinga bi bishiyoyi suna ba da labari, zuwa suna ba da labari, sai wata bishiya ana ce mata Zarqat, mazala ta suna ce ita ta za ta koyo Yahuda saboda ita ma ba Yahudiya ce. Haka mazala ta suna ma ya ba da labari. To kaga wannan shi ne ƙarshen dajjal kenan. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai sauko ya yi mana magani. Ya tabbata a cikin Bukhari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsu Muhammadin bi yadi la yushikanna an yanzila fikum ibn Maryam adlan hakama fa yaqtiru as-saliba wa yaqtulu al-khinzira wa yadhu al-jizyata wa yafidu al-mal hatta la yaqbalahu ahad hatta takuna as-sajdatu khayran min ad-dunya wa ma fiha. Mazala ta suna ma ya ce na rantsa da wanda raina yake hannunsa annabi Isa dan Maryam ya kusa ya sauka a cikin, wannan hadisi ne na Bukhari ingantaccen hadisi, shi ne yake lalata duk wani mai cewa annabi Isa bai zai dawo ba a ƙarshen duniya, mai cewa annabi Isa bai sauko ba, kuma shi zai hana ka ɗauki wannan ra'aya da take cewa in yi musu wasiƙa wa ra'ayinka idan ka ɗauke ta cewa Allah ta'ala ya kashe annabi Isa ko ya ɗauki ransa. Domin wani mazala ta suna ya ce annabi Isa zai dawo bai mutu ba, su za ka inni mutu wasi ka ma'anar ka inni kafi buka ni ne tsauke ka ne kada wara su kai ne yi ta ga kai zuwa gare ni ji Allah ta'ala a daga shi kama. Sai sa Yahudu da suka yi dawon sun kashe annabi Isa alayhi salatu wassalam, ubangi ta lafi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu, ba su kashe shi ba ba su tsire shi ba, wani mutum ne ya kama da annabi Isa sai suka kashe shi suke tamani sun kashe shi amma ba shi suka tsire ba, so da haka Yahudu sai suka ce sun kashe annabi Isa alayhi salatu wassalam, alhali wani munafiki ne a cikin sahabban annabi Isa, sai ya zamana yayi kama sai Allah ta'ala ya sa masa kamannin annabi Isa alayhi salatu wassalam sai suka kashe shi. A wata ruwan kuma wani bawan Allah ne annabi Isa ya ce wa zai yadda a sa masa kamanni na, Yahudawa nan su kashe shi don suna neman da su kashe ni ya zama abokina a aljanna, to ne yace ni ne wani mataki hatta uku shi kaɗai yake daga hannu, sai aka sa masa kamannin annabi Isa alayhi salatu wassalam. Yahudu suka zo kawai suna neman su kashe annabi Isa, sai suka kashe wannan mutumin suka tsire shi suka rafe shi, sai suka je sun kashe annabi Isa alayhi salatu wassalam. Allah ta'ala sai ya tafi yace ba su kashe shi ba kuma ba shi ne suka tsire shi ba. Sannan wasu jahilai daga cikin nasaran suka yadda su ma cewa wai Yahudawa sun kashe annabi Isa, sai suka sa kurus a wuyansu, wai alaman an tsire shi kenan. to amma mu musulmi ba mu yadda da wannan ba, ubangiji ta Allah karyata wannan magana. To annabi Isa alayhi salatu wassalam zai sauko a cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam adalan hakama, yana mai adalci kuma yana mai hukunci, zai hukunci ya shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ya adalci cika adalci a bayan ƙasa. Sannan idan ya zo zai karya cross, duk wani cross a duniyan nan sai ya karya shi, don ya karya ta nasara, cewa ba shi bane ba shi aka kashe ba, kuma addinin su ba daidai bane. Sannan ya kashe al-hanzir, wato shine alade, mu dama addinin mu babu cin alade, mu kuwa dabba ce. Sannan ya tsora musu jizya don ba su yi imani da shi ba. Sannan dukiya ta yawaita a bayan duniya har a dinga yawo da kuɗi, ba za a samu wanda zai karɓi sadaka ba ko kyauta, kai har ya zama sujjada ƙwaya ɗaya da za ka yi wa Allah, ka samu daman ka yi wa Allah sujjada guda ɗaya, shi ya fi a kan a baka dukiyar duniyan nan da abin da ke cikinta gaba ɗaya. A lokacin kawai ka samu ka yi ibada, shi ya damuwanka ba kuɗi ba. To wannan zamani shi ma zai zo, alamu ne na sake alkiyama. Ka duba yanzu yanda ake shan wahala wajen neman kuɗi, kuɗi za su zama abun banza idan annabi Isa alayhi salatu wassalam ya dawo. Ya daga cikin hadisan da suka nuna siffar yadda annabi Isa zai sauka hadisin Muslim, yace idan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi Isa alayhi salatu wassalam, to zai sauko ne a wata hutsuniya bai ba fara shirkai Dimashka, wato a gabashin Dimashka, wanda Dimashka na ce gari ne a Siriya. Zai sauka kuma tsakanin maharu da daini, wasu tufafi guda biyu da aka rina su da warsu da za'afaran, wani nau'i ne na turare. Kuma zai sauko yana ajiye da tafin hannayensa a kan fukafukan mala'iku guda biyu. Ya tsora wannan hannu a kan mala'ika, wannan hannun ma a kan mala'ika, haka zai sauko daga sama ana gani annabi Isa alayhi salam. Idan ya sunkuyar da kansa sai ruwa ya dinga diga. Sannan idan ya ɗaga kansa kuma sai lu'ulu'i ya dinga gangarowa daga kansa, lokacin da ya ɗaga kansa haka sai lu'ulu'i ya dinga bayyana. Haka Allah ta'ala zai masa wannan gata. Kuma duk wani kafuri da ya ji ƙanshin numfashinsa zai mutu. Duk kafurin da ya ji ƙanshin numfashinsa zai fadi ya mutu. Kuma numfashinsa yana isa duk inda idonsa ya kai. Duk inda ya tilla idonsa, iya inda ƙarshen idonsa ya kai, iya numfashinsa, iya kafurin wannan wajen za su mutu. Annabi Isa alayhi salatu wassalam. To idan ya saukan ne fa, daga lokacin ba abin da zai shi ne sai je nemi dujjal, har ya je ya riske shi a babu ludda, sannan ya kashe shi. Sannan annabi Isa alayhi salatu wassalam sai zai samu wasu jama'a wanda Allah ta'ala ya kiyaye su daga shirin dujjal, su ba su faɗa wannan tarkon ba saboda imanin su da riko da gaskiyansu, ko kuma suna cikin garin Makka da Madina. Shi ke zai zo zai same su sai ya shafa fuskokinsu, sai ya dinga ba su labarin darajojin da Allah ya tanada musu a aljanna. Hadisin Muslim ne hadisi ingantacce. Wato hikima na saukowar annabi Isa alayhi salatu wassalam shi ne yi wa Yahudawa, Allah ta'ala yi wa Yahudawa raji cewa ba su kashe shi ba. Idan ya sauka da ransa gashi nan, to a lokacin babu mai shakka kuma lalle annabi Isa alayhi salatu wassalam dama Allah ya ɗauke shi ne ya tafi sama da shi, ba su kashe shi ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ma qataluhu wa ma salabu. Sannan kuma Allah ta'ala ya ƙaryata nasara a cikin da'awarsu ta ɓarna, wanda suke cewa annabi Isa ɗan Allah ne. Sai ya zo gashi ya sauko kuma ya dinga hukunci da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da Qur'ani zai hukunci, don ba wani annabi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yayi annabtansa a baya, manzon Allah shi ne annabi na ƙarshe. Yanzu da ya zo zai zama kamar malami a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Har wasu daga cikin malamai suka ce shi ne ƙarshen sahabi wanda zai rasu. Saboda manzon Allah ta sama da ya yi Isra'i da Miraji ya gan shi tun haɗu da shi. Kuma ya yi imani da manzon Allah har ya zo ya hukunci a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan duka don a ƙaryata su wa'innan wato Yahudawa. Sannan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake gaya wa annabi Musa an abun da sayyidina Umar lokacin da ya gaya yana rike da takardu na at-taura, yace me wannan, yace us takardu na at-taura. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kushi ya kwace wa'innan takardu, yace wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibal, da annabi Musa zai zama rayayye a yanzu ba abun da zai sai dai ya bi ni, da zai addinin sa da zo da shi ba, sai dai addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan kawai ya ishi annabi sallallahu alaihi wasallam daraja. Annabi Isa zai zo ya hukunci da shari'ar sa. Kuma Yahudawa suna nan, Nasara suna nan a lokacin. To annabi Musa, annabi Isa alayhi salatu wassalam ya zauna shekara bakwai ne a duniya yana wannan hukunci cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda ya tabbata a hadisin Muslim. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث الله عيسى ابن مريم ثم ينفث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. وثم قال صلى الله عليه وسلم الله تعالى زي أقوى النبي عيسى عليه الصلاة والسلام سيزون أتموت عليه شكرا بكت zai jinga hukunci a cikinsu har sai ya zama babu gaba tsakanin mutane biyu a cikin al'umma duk an shirya musu gaba a zuciyarsu. Sannan sai Allah ta'ala ya aiko wata iska mai sanyi daga garuruwan Sham su ne Siriya sai ya zama babu wani mutum mai imani ko jade da kwayan zarra ba sai wannan iskan ta karbi ransa. Da dama alkiyama za ta tashi a kan ashararren mutane su ne wanda za su sha wahala wannan iska mai sanyin sai ta zo ta ɗauki ran mumine gaba ɗaya wanda suka yi imani. Sannan daga baya annabi Isa alayhi salatu wassalam shi ma Allah ta'ala ya dauki ransa. To ba annabi Isa ko kuma kafin ma annabi Isa ya bar duniya za a yi yajuju da majuju wata kabila ne daga cikin banu Adam wato ya'yan dan Adam zuriyan annabi Adam alayhi salatu wassalam. Ya tabbata hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna yajuju wa majuju min waladi adama wato yajuju da majuju suna daga cikin ya'yan dan adam wa annahum law usilu ila an-nasi la afsadu alayhim ma'aishahum wa lam yamut minhum adam illa taraka min zuriyati alfan fasaida. Allah mazala ta tsama yace da za a aiko yajuju da majuju a cikin mutane a duniyar nan a sako su yace da sun fata mutane rayuwarsu gaba daya kuma yawan su ya kai ga idan mutum ɗaya ya mutu a cikin su to zai bar zuriya mutum 1000 ko sama da haka zuriyarsa wato ƴaƴansa da jikokinsa. To da haka yawan su kai Allah ta'ala shi ya san yawan su kuma ƴaƴan annabi Adamu ne ba wasu aljani bane ko wasu halitta daban suna cikin zuriyan annabi Adam. To wannan ya juju da majuju an faɗi siffofin su da yawa a cikin littattafai amma dukkanin su malamai suka ce bai inganta ba. Ibnu Kathir ce babu wani hadisi ingantacce guda ne akan siffan yajuju da majuju. A masu kananan ido ne, a masu manyan kunnuwa ne, wai mutum zai shimfiɗa kunnensa guda ɗaya ya mayafi da kunnensa guda ɗaya wai saboda girman su. Wannan duka bai inganta ba da sauran siffofi makamantan waɗannan babu lokacin kawo su. Yajuju da majuju Ubangiji Allah ya ba da labarin su a cikin Alƙur'ani, ya ba da kitansu da Zulƙarnayn. An yi wani mutum bawan Allah ba annabi ba ne, ana ce masa Zulkarnain kuma ana ce masa Iskandar. Luqman wa Iskandaru laysa anbiya fi ajhil aqwali lakin awliya wa Zulkarnain lan yu'raf nabiyan kaza Luqman wa Azar anjidai. Ana ce masa Iskandar, ana ce masa Zulkarnain, bawan Allah ne. Allah ta'ala ya bashi mulki ya dinga shiga duniya yana jihadi, yana ta yaki, yana tabbatar da addinin Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan mutumin yana ta tafiya, ya tafi nan ya tafi nan ya tafi nan har ya je tsakanin wasu duwatsu guda biyu sai ya samu wasu mutane. Mutane nan ba za a iya ma fahimtar magana sosai saboda ajamanci. Da ya je ya same su yana musu dawa sai suka ce to tufa ga babban damuwansu. Yajuju da majuju suna tutar da su, wata kabila ne, ga siffarsu ga siffarsu. Sai suka ce to yanzu mu abin da muke so tunda mun ga kai sarki ne mai ƙarfi, akwai alamar sadaukantaka a tare da shi, za mu baka kuɗi mu tara maka zinari da azurfa ka zo kai mana katanga ka tsare mu daga waɗannan yajuju da majuju jene shigowa cikin ƙasarmu. Domin suna tsakanin wasu duwatsu ne, ba za su iya haura dutsen ba, amma akwai wata hanya tsakanin wannan duwatsu. Ya ce za mu baka lada kai mana katanga tsakaninmu da yajuju da majuju. Zulkarnain ne ya ce to bana buƙatar ladanku amma zan muku wannan aikin, bana buƙatar kuɗi, ni dai ku taimaka mini da ƙarafuna kawai, ku kawo min guntayen ƙarafuna. Sai aka dinga kawo masa ƙarfe, yana ta narka dalma, yana ta gina katanga ta ƙarfe. Ya yi ta yin katanga ta ƙarfe, ya yi ta yin katanga, tunda katanga ta yi tsawo yadda ba yadda za a yi su iya haura wannan katangan kuma ba za su iya kula ta ba. Kamar yadda Ubangiji Allah ya ce fa masta'u an yusiruhu wa masta'u lahu naqaba. An yi haruhu fa masta'u lahu naqaba. Ba za su iya haurawa ta saman katangan ba, sannan kuma ba za su iya kuda wannan katangan ba. Wato katangan ta fi ƙarfinsu tare da yawan su da ƙarfinsu, amma katangan da zo kane ne ba su isa su haura ta ba, kuma ba su isa su me su kuda ta ba. to da dukkanin ya gama wannan katangar mutu wannan bayani sai yake mutu haza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan wannan rahama ce ta ubangiji na rahama ce ta Allah ne muku wannan katangar amma idan alƙawarin Allah ya zo shine kafin kiyama to Allah ta'ala zai sanya wannan katangar ta zama dakka ta jiki ma'ana za ta rushe zurkafin nan ya zuwa gaba ji su shigo cikin jama'a karshen duniya kenan to kuma hakan ya faru tun lokacin da aka wannan abun ya zuwa gaba ji suna ta kokarin su ga tofu da wannan katangar sun kafa kullum idan suka zo suka yi aiki kamar yadda ya tabbata a hadisin Tirmidhi idan sun zo sun yi aiki sun yi fuda shikenan sai sun kusa su fuda sai dare ya mutu shikenan sai su ce to mu koma mu je mu yi bacci sai gobe mu dawo to ba za su ce insha Allah ba idan gobe sun dawo sai su samu wurin ya dawo kamar yadda yake da inda suka kankare sai ya dawo ya haɗe kamar yadda yake da haka suke yi tun lokacin da aka yi wannan abun har zuwa kuma har lokacin da ya ji da majini za su bayyana suna ta yin wannan Allah ta'ala da zai ba su iko ba to shikenan suna yin haka kullum su zo lokacin da alƙawarin Allah ya zo duniyar za ta tashi idan suka yi wannan suka yi aiki za su koma sai wani daga cikinsu ya ce to sai Allah ta'ala ya musu ilhama sai wasansu su ce to yanzu mu koma gida mu je mu yi bacci gobe mu dawo mu ci gaba da aiki insha Allah sai su ce in Allah ya yarda to wace gari idan suka dawo sai su samu inda suka sankare ne yana nan a yin da yake shikenan sai suka ci sai su ci gaba da sankarewa sai su kula wannan katanga to a lokacin ne za su samu daman shigowa wannan katanga kaga Allah ta'ala bai ba su daman su ce insha Allah ba saboda lokacin bai yi ba alƙawarin bai yi ba sannan Muhammad Amin Shakiri ya ce Allah ta'ala bai ba su wayon su yi tsani ba su ne ba za su kama katangar su iya haura ta ba amma idan za su iya yin tsani ko suna da yawa mutum miliyoyi sai su dinga jona bishiyoyi su jona wannan su yi tsani dogon tsani sai su haɗu gaba ɗayansu su tsaga su tsora su dinga tattakawa su haura katangar da za su iya yin haka kamar tun da alƙawarin Allah bai zo ba Allah bai ba su wannan basira ba duk basiran su sai ta toshe ba su sai insha Allah ba kuma ba su yi tsani ba wana nan har lokacin da za su ce insha Allah sai Ubangiji ta'ala sai ba su dama idan sun zo sai su ƙarisa idan suka ƙarisa sai su shigo cikin al'umma gaba ɗaya daga nan sai su tarwatse a cikin jama'a duk wanda ya gansu sai ya kama gudu dama yana jin labari kuma su ba daidai suke da irin mutane ba sai a kama gudu ana ta bin saman duwatsu ana ta zuwa saman duwatsu ana buya saboda duk wanda suka samu za su yake shi za su fashe shi fitina ne a bayan ƙasa idan suka zage duniya nan suka ga ba kowa a sarari sai su ce to mun gama da mutane ƙasa kan yanzu sauran mutane sama sai su naɗa kibiyansu sai su jefa sama idan ta zo fasuwa kibiyan sai ta dawo da jini sai su ce to mun gama da mutane sama ba to da haka yanzu su ne masu mulki sun halakar da mutane ƙasa sun halakar da mutane sama to wannan lokacin ne suna wannan takaman sai Ubangiji subhanahu wataala sai ya aiko da wasu tsutsotsi tsutsa sai tsutsan nan ta zo ta dinga kakkashe su tana cin jikinsu tana kashe su tana yadda su a bayan ƙasa gaba ɗaya wannan tsutsan sai ta jefar da su ka duba ƴar ƙaramin halittar Allah subhanahu wataala ita zai aiko musu ta gama da su shikenan ana nan a haka gaba ɗaya sai su ce tsutsan nan ta gama da su idan tsutsa ta gama da su kama wari sai mutane su dinga fitowa ana ta fitowa sai a ga yaji jama'a su gaba ɗayan su suna kwanci sun zama gawa suna wari sai ga Annabi Isa alayhi salatu wassalam da jama'a sa idan zo ya ga duniyan gaba ɗaya ta tsume da wari ba yanda ma za a rayu a ji daɗi to a lokacin Annabi Isa sai ya yi addu'a Ubangiji subhanahu wataala ya ɗauke wannan wari sai sama ta yi ruwa gaba ɗaya sai a kwace wannan warin da wannan dotin shikenan duniya sai ta dawo sabuwa an gama da yaji da maji to wannan tabbas zai bayyana kuma ya tabbata hadisi ingantacce manzala sallallahu alaihi wasallam wata ran ya tashi daga bacci a wata riwaya ya zo da gudu wajen matarsa Zainab bintu Ja'ash ya zo a tsorace ta la ilaha illallah wailun lil arab min sharrin qad iqtarab futiha al-yawma min radd ya'juj wa ma'juj manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce la ilaha illallah ba gota da gaskiya sai Allah azaba ta tabbata ga larabawa daga sharrin da ya kusa ta, ana nufin al'umma gaba daya. Yake domin yanzu an dan bude ya ajuju da majuju, an dan bude musu yar katangansu misla hakaza, sai halka da babbar yatsarsa da yatsa mai nuni ya haka, kamar zubbe haka yake an bude musu irin kamar irin wannan kofa. Wato a yanzu haka an dan bude yar kofa yar katang, kaga sun fara ganin me alama kenan. Yanzu haka ya jujuwa majuju sun kusa su shigo duniya, kaga duniya ta kusan taki kenan. Hadisi ne ingantacce, hadisin Bukhari da Muslim. To a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana, Zainab bintu Jahsh sai ta ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ana halifu wa fina salihun, yanzu za mu halaka alhalin akwai mutane kirki a cikin mu? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am, idza safara al-qabr, idan barna ta yawa a bayan kasa ko akwai mutane kirki za a halakar da su, idan an je lahira sai a bambance tsaba da takwa, a bambance mutanen kirki da mutanen bazan, amma a duniya kan za a halakar da su gaba ɗaya. To wannan su ne ya juju da majuju a takaice. Sannan abu na gaba shi ne al-kusufatu salasa, wato kusufi guda uku wanda za a girgiza ƙasa sai ta haƙe wanda suke saman ƙasa. Za a yi ɗaya a gabacin duniya, ɗaya a yammacin duniya, ɗaya kuma a tsibirin Larabawa. Wannan ya tabbata hadisi ingantacce kamar yadda muka karanta da su. Sannan kuma ya tabbata a hadisin Ummu Salma, take ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa sai yakunu ba'di khatfun bil mashriqi wa khatfun bil maghribi wa khatfun bi jaziratil arab, bayana za a yi kusufi a gabas, za a yi a yamma, za a yi a jaziratil arab. Wato irin wannan yana faruwa, sai a girgiza ƙasa sai kuma a yi jefur da mutane gaba daya, ƙasar ta haƙe su, kamar yadda ya faru da Karuna, fa qasamna bihi al arba wa qasamna bihi wa bidari al arba, saboda haka aka nitsar da shi a cikin ƙasa. To ya faru, malamai suka ce a baya can ya faru, amma ba wannan na alaman tafi a kiyaman ba ne. Shikenan a lokacin sai Ummu Salma ta ce ya Rasulullah, yanzu aya zo a girgiza ƙasa ta haɗe mutane, alhalin akwai mutane kirki a ciki? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan barna ta yawa haka za ta faru. Ko da haka barnan mutane shi yake jawo bala'i. To wayannan abubuwan zancen da ya fi inganci ba su faru ba, nan gaba za su faru. Sannan abu na gaba shi ne ad-dukhan, wato alama ta gaba shi ne hayaki, wato akwai hayakin da zai bayyana ya mamaye duniya kafin tashin alkiyama. Kamar yadda Allah ta'ala ce fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin yaghsha an-nas hadha adhabun alim, ka saurara ya Rasulullah in sun ki su yi imani, ka saurari ranan da sama za ta zo da hayaki bayyananne wanda zai rufe mutane gaba daya, wannan azaba ne wanda yake mai radadi. Wato akwai hayaki da za a karshen duniya wanda zai lullube mutane gaba daya, to wannan hayakin shi ma zai bayyana alama ne na tashin alkiyama. Sannan bayan nan sai rana ta fito daga gabas, kafin nan daga yamma, ne maimakon tana kullowa daga gabas, wato tulu'u shamsi min maghribiha. Ya tabbata hadisin Bukhari, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqumu as-sa'atu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha fa idza ra'aha an-nasu amana man 'alayha fa dhalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanan min qabl. Alkiyama ba za ta tashi ba ba sai rana ta fito ta yamma, maimakon tana fitowa ta gabas. A lokacin da ta fito ta yamma, mutane suka ganta kowa da kowa sai ya yi imani, ba wanda zai rage da yin imani ba wannan lokacin. Amma za su yi imani ne a lokacin da imani ba zai amfani rai ba, ko an yi imani imani da zai amfana ba, sai dai in dama can akwai imani, wahala kawai aka gani. Sai sa Allah ta'ala yana karɓan tuban bawa idan rana ba ta fito ta yamma ba, kuma idan bai kai gargara ba lokacin da ransa ya zo fita. In ya tuba lokacin da ransa ya zo fita, tuba ba zai amfani ba. Idan ya tuba lokacin da ya ga alkiyama za ta tashi, rana ta fito ta yamma, to wannan tubansa bai da amfani. Kuma Ubangiji ta Allah ya ce yawma yati babu ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanan min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Ranan da shashin ayoyin Ubangijin ka za su bayyana shi ne fitowar rana daga yamma. To rai imaninsa ba zai amfani sa ba, in dai da ba ta yi imani ba. Ba wanda imani sa zai amfani shi wanda da bai yi imani ba, ko kuma mutum ya ce wai zai wani aikin alkhairi da imani sa, aikin alkhairin da kai a baya isa, amma yanzu kan babu wani aikin alkhairi da zaka kara, balle sana ka ce bari in tage da da'a tunda zaka ji amma za ta tashi, ba za ka yi wa Allah wayo ba. In da kai kyawun ayyuka shikenan, in ba kai ba to kyawun ayyuka su kai. Sannan yana daga cikin alamomin take alkiyama shine zuhurud dabba, wato wata dabba za ta bayyana wanda ake ce mata jassaka. Wannan dabbar za ta bayyana a cikin al'umma kuma ta dinga musu magana kamar yadda ya tabbata a Qur'ani Ubangiji Ta'ala ce wa idza waqa al-qawlu alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yu'minun yace idan lokacin takiyar kiyama ya zo za mu fitar musu da dabba daga kasa ta dinga yi wa mutane magana ta dinga ce musu sun kasance ba sa imani da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala abun da dabban za ta yi za ta kalli mutum ta ce masa kai mumini ne wannan kuma ta ce masa kai kafiri ta ce wannan kai dan wuta ne wannan kuma dan aljanna a lokacin ko ba wani aikin kuma da za ka yi bare ka canja ya tabbata hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wannan dabban za ta zo da sandan annabi Musa alaihi salatu wasalam da zobin annabi Sulaiman idan ta ga kafiri sai ta buji hancinsa da wannan sandan sai ta ce masa ya kafir ya kai arni ta buje shi da wannan sandan ta buji hancinsa idan ta ga mumini kuma sai ta sa sannan sai ta daga sai ta yaye fiskansa hasken fiskansa ya bayyana sai ta ce masa ya mumini ya kai mumini wannan dabba ne wanda za ta dinga ainihin magana kaga wannan dabban salihar dabba ne ko kuma idan ta zo za ta yaƙi kamar yadda abun nan Yusuf Awadi ya faɗa cikin Hajaratu Sa'a yace in ta zo za ta yaƙi yan bid'a da kafirai domin ta tsayar musu da hujja ta nuna musu kuskurensu cewa abun da suke ba daidai ba ne akan kuskure suke dabba baiwar Allah ce Allah zai aiko ta ta zo tana yin magana domin ta gyara waɗannan mutane ta nuna musu kuskuren su kai lokacin da babu gyara a kure ka tsayar maka da hujja mu'minai kuma ta tabbatar musu da imaninsu ta gaya musu darajarsu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan dabbar ya tabbata hadisi ita ma ta khuruju min makka za ta fito daga makka ne kaga duk abubuwan alkhairi daga makka da madina suke fitowa daga makka dabbar za ta fito zo sai wa mutane magana ta nuna musu matsayinsu wannan alama ce ta takiyar kiyama kuma ba ta bayyana ba za ta bayyana sannan alama ta karshe ita ce wutan da za ta bayyana ta dinga kora mutane zuwa ga takiyar kiyama kamar yadda ya zo a hadisin Muslim yace wa akhiru zalika narun tashurun nasa ila al-mahshar karshen wannan wuta ne karshen alaman ta dinga kora mutane zuwa ga taron al-kiyama wasu malamai suka ce mutane za a kasa su kashi uku akwai mutane da za su tafi taron al-kiyama ma akan abun hawa mumine bayin Allah ke wanda imani su ya kai kololuwa wasu mutane kuma suna tafiya suna gaggawa da kafansu wuta ba ta jin amma akwai mutane da zama mala'iku za su dinga jan su akan fiskansu suna gudu wuta na bin su idan suka kwana inda suka kwana wutan anan za ta kwana wata gari ta sake tasu a gaba haka hatta kora su ba wai yake hatta kora su a wajen taron takin al-kiyama ko innan a takaice su ne alamu na takin al-kiyama wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin su Qur'ani ya bada labarin su kuma wajibi ne mu yi imani da su kuma al-kiyama ba za ta tashi ba tabbas sai wayannan alamun sun bayyana kuma idan sun fara bayyana za su bibi juna ne daga wannan sai wannan shikenan sai duniya ta tashi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a mai tambaya na farko yace malam wani littafi ne wanda ya tattara waɗannan alamomi na tashin alkiyama wanda ɗalibi zai samu ya tsaya ya dinga karantawa ba tare da ya kosa ba wato wanda ya kasu a takaice
wayannan ashiratu sa'a duk littattafan aqida suna kawo su haka nan kuma littattafan hadisi haka nan a cikin tafsirai akwai amma littafi ne wanda aka wallafa saboda sunan musamman kuma ya zamana mai takaitaccen bayani amma da ya kai mujallali guda daya wanda ɗalibi zai fa'idanta da shi shine Ashratu Sa'a Al-Kubra wa Sughra na Dr. Yusuf Al-Wadi wannan shine ni a littattafan da nayi karo da shi naga ya tattaro riwayoyin daban-daban amma in ba aka bo wannan shurdin Ashratu Sa'a din akwai su a littattafai daban-daban kuma akwai wanda suka yi talifi akan Ashratu Sa'a Al-Kubra kawai akwai kuma wanda suka yi Al-Sughra kawai akwai wanda suka hada amma wannan littafi inda za a same shi shine yafi Ashratu Sa'a Al-Kubra wa Sughra na Dr. Yusuf Al-Wadi wanda kuma ina ga zai wuya ka same shi a kasan nan amma ka jaraba
sai mai tambaya na biyu yake cewa malam wasu yan uwa sun je wajen aikin gido da ake asibiti to da aka musu aiki din sai aka ce amma kada su yi sallah har na tsawon wata guda to shin ya za su yi da wannan za su yi wannan ubanni din ne sannan kuma in hakan ya kasance za su yi bidin yara su rama wannan salloli ne
amma kan su yi sallah na wata guda kan yaji ba su fahimci likitocin ba ko kuma likitan bai iya hausa ba
amma da yake nufi karka yi alwala karka jika idonka ba dai karka yi sallah ba kuma yana nufin karka kila kada ka sa goshinka har kasa shi ma wannan kaga matsala ne to sallah ba dole sai an yi alwala ba kuma ba sai an sa goshi a kasa ba to ubangiji ta'ala ya ce fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gurgudun ikonku Imran ibn Hussein akwai bato a tare da shi yace manzon Allah ba da lafiya za a yi ne sallah yace salli qa'iman fa illan tastati fa qa'idan fa illan tastati fa ala jambi kai sallah a tsaye in za ka iya in ba za ka iya ba kai a zaune in ba za ka iya ba ko a kwance kai to da haka idan ba za ka iya da ruku da sujjada ba saboda ciwon idon shikenan sai kai a zaune kana nuni in ka zo ruku ka dan sunkuya ka dan sujjada sai ka dan ƙara sunkuyawa saboda haka in alwala ma ta gagara ana yin taimama in an ce karka sa ruwa akan idon ka sai kai taimama saboda haka magana sallah kan babu wata hujja da ba za a yi sallah ba saboda aikin ido daidai taimama za a yi idon alwala ba za ta yi ba za a yi nuni idan ba zai yi kai ruku'u da sujjada ba har zuwa lokacin da likita ya baka daman za ka yi sujjada na'am
a bi tambayar da ba shi cewa malam suwaye ne shari'a ta yadda su shiga gidanka su kalli yajinka bisa ga al'adar da muka samu kanmu a ciki za ka samu yan uwanka wanda ba muharraman iyalinka ba suna shiga gidanka ko kananan kuma ko baka nan
wanda za su shiga su kaɗaita da matarka su ne muharramai wato wanda haramu ne su auri matarka dangantakan ta kai ga haka su ne wanda za su iya zama da iyalinka daga su sai daga abin nan daga ita sai su amma sauran kuma ba hana su shiga gidanka yan uwanka su yi zumunci ba amma kar su yi halwa ya zama kuna tare ko kuma tana tare da ƴaƴanta ko ƴan uwanta amma halwa shine aka hana daga kai da ita amma don tana cikin mutane ko kuma kana wurin a zo a gaisa wannan babu zai fi idon an yi wannan zumunci domin ya halatta kai zumunci tsakaninka da 'yar babbanka kuma ya halatta ka aure ta amma halwa ba za ta yi ba ku rufe ɗaki ko ku sake labule daga kai ita a ɗaki wannan shari'a ba za ta yadda da wannan to da haka shari'a tana kore duk abin da tuhuma zai shigo a ciki idan yan uwantakan ba ta kai haramcin aure ba to kada a yi halwa amma ko ba za a yanke zumunci a ce wai ba gaisuwa tsakaninka da 'ya'yan babbaninka mata ko 'ya'yan kawunenka ko matan yayunka ko matan babbaninka ko kawunenka a ce kwata-kwata ba magana ba gaisuwa tsakaninka da su a'a shari'a ba ta ce aka ba akwai zumunci amma sai ya zama me kada ka yi halwa ya zama daga kai sai ita a ɗaki kawai domin shaitan zai iya shigowa tsakaninku na'am
a wannan tambaya ke menene ingancin hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine wa shekul islam ibn taymiya domin na ji har ana kafa hujja da hadisi cikin sahih muslim
to ni wannan magana ina ga ba ta buƙatar raddi yasa mun ji ta ba mu ji ta ba amma ba mu buƙatar raddi ina ga wanda suka yi masa tambayoyi a karatun da yayin ma sun masa raddi su kansu kace shekul islam ibn taymiya bai zo duniya ba sai bayan shekara 700 ko 600 da wani abu da rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya za yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci suna sai ya fike masa sai ya kama dibi to ai na riga na ga maka hadisin ya ce zai fito daga cikin tsokon wannan abinda ba haka ce wani mutum ne daga Banu Tamim kuma kabila ce tun kafin zuwa musulunci akwai wannan kabila idza qadibat alayka banu tamimin wajadta an-nasa kulluhum mukizaba sunan kabila ne to amma shi sai Banu Tamim din sai ya fasara shi wai Ibn Taymiyyah saboda jahilcinsa Banu Tamim kabila ce tun kafin zuwa manzo Allah akwai ta duk wanda ya dangasi zuwa ga wannan kabila sunansa Banu Tamim shi ko shekul islam baya cikin wannan kabila ma kwata kwata ba kabilan sa bai don shi harrani ne ba kabilan sa bane kabilan Banu Tamim amma wai ya ga sunan yayi kama wancan fa Ibn Taymiyyah sunan kakansa ne Taymiyyah sai ake gaya wa babansa Ibn Taymiyyah shi ma sai ya shahara da Ibn Taymiyyah sunansa Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taymiyyah sunansa Ahmad sunan babansa Abdul Halim sunan kakansa Ibn Taymiyyah to babansa mama da nini ya shahara da Ibn Taymiyyah shi ne Al-Muntaqa wani babban littafi wanda Imam Shawkani ya masa sharhi littafin hadisi mujallabi 4 to ana ce masa Ibn Taymiyyah da ya rasu shi ne kakan sai kuma Sheikh Islam Ibn Taymiyyah shi ba aka sa masa wannan lakabin Ibn Taymiyyah aka danganta shi da kakansa sunan sa Ahmad bin Abdul Halim to da aka Taymiyyah ba sunan kabila bane Ibn Taymiyyah ana nufin dan Taymiyyah kakansa kakansa Taymiyyah ne kai kuma ka zo ka dau hadisi da aka ambaci Banu Tamim to da jahilci ka zo ka bawa sunan mutum sannan duka wannan ba shi bane menene Ibn Taymiyyah yake da'awa zuwa gare shi
zai ce miya malami ne yana kira shi zuwa ga tauhidi, yana kira shi zuwa ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wani wanda yake kira shi zuwa ga bid'a ko mai gurbataccen tauhidi baya son shekul islam bi tayyiba. Saboda haka zai iya kirkiran ƙarya ya danganta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce manzon Allah ya tsine wa ibn tayyiba. To wannan magana ba ta buƙatar raddi ne, ko jahili ya san ibi wannan mutumin da manzon Allah ya tsine masa din da suke cewa tsinuwa ya zo gaban manzon Allah ne ya faɗi wata magana, gaban manzon Allah ya zo shi kuma ibn tayyiba sai bayan shekara 600 da wani abu ma aka haife shi da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin an haife shi a ƙarni na 7. To ya za ka yi mutumin da ya rayu a zamanin manzon Allah sai kuma ka ɗauko magana a kansa ka zo ka tsora ta a kan wanda sai bayan shekara 600 da wani abu aka haife shi saboda ƙin Allah? Sai wani abubuwan kwaban, akwai kwaban da ta wuce kamar tarihi, sai dai da yake yanzu an yi tambaya a kai sai a yi magana a kai. Amma irin abubuwan da ake na kwama jala da ɓata ayoyin Alkur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wallahi in muka ce za mu musu raddi sai mu daina wannan karatu. Raddin kawai shi ne aikinmu, don kullum sai mun ji irin waɗannan abubuwan, kullum gari ya waye sai mun ji hauka da cin mutuncin Allah da cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da lalata Alkur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kullum gari ya waye sai mun ji ko a kasar ko a sarari ko a gidan rediyo. To don ka ce yau ma hanyi, idan ka ce za ka fi wannan kullum ka yi raddi kullum ka yi raddi, to don Allah yanzu za ka karanta da al'umma. Sau mutum zai yi ta kwabarsa mai hankali shi yana ji ai, mai hankali zai yi wa kansa hukunci, ran da karatu ya zo a kai sai mu yi bayani ba shi kenan ba, za mu bar karantar da al'umma ne mu shagala da yin raddi kamar yadda su suke yi kullum abu guda ɗaya mu yi ta zagayawa a kansa, to shi za mu fahimci addini fi sabilillahi? Kamu ba aikin mu raddi ba ne mu karantar da al'umma su fahimci addini nan shi ne damuwar mu, duk inda aka gurɓata Alkur'ani ko hadisai ko aƙida in karatu ya zo a kai sai mu yi bayani.
Malam ko da hali ina so a ce da ke ne da takaitaccen tare waɗannan malamai Nasiruddin Albani da Abdulaziz Imbas da kuma Muhammad Sale Al-Husaini.
To wannan dukkanin su malamai ne ahlus sunna kuma dukkanin su sun rayu a Saudiya. Ash-Sheikh bin Baz ya zama mufti al-am na malamai Saudiya, wato shugaban malamai Saudiya, ya zama shugaban fatawa a ƙasar Saudiya gaba ɗaya, ya zama da shi ne babban malami a ƙasar Saudiya, wanda kuma ga fatawansa nan wanda an yi shi mujallade da yawa, an harhaɗa littattafin da ya yi da fatawoyin da ya yi a cikin mujallade ya fi koma. Babban malami ne wanda an sallama masa da iliminsa da fahimtar aƙidansa da girayi zuwa ga aƙida da kuma tabbatar da tauhidi da kuma kore bid'a da girayi zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malami ne kuma mai tsoron Allah, duk mutane Saudiya sun tabbatar da zuhudunsa, shi ba duniya ne ta dame shi ba, ya sa ya samu matsayi a cikin al'umma, ya samu matsayi a duniya. Duk wanda baya son sa baya son sunna ne, shi ya sa baya son sa. Sannan Ibn Uthaymeen shi ma babban malami ne a Saudiya, wanda ya rayu da Sheikh bin Baz, kuma ɗalibi ne na Sheikh bin Baz, ya yi karatu a wurinsa, ya karatu Bukhari a wurinsa da wasu littattafai. Malami ne wanda ya zauna ya ba da rayuwarsa karantar da al'umma kawai, wanda a yanzu littattafin da ya karantar ma a cikin kafin ake tafi da su, ana rubutawa ana mai da su littafi, kowane fanni sai da ya karantar da shi a cikin Unaiza, ya zauna a Unaiza shi kuma Sheikh bin Baz ya zauna a Riyadh, ya karantar da al'umma littafi fanni daban-daban na aƙida, tafsiri, hadisi, fiqhu, nahwu, balaga. Haka nan littattafai dinga bi kowane fanni yana karantar da ɗalibai, ya zama babban malami ko ya zama daga cikin manya-manyan malamai Saudiya masu fatawa, su ne masu yin fatawa, yana cikin hay'atul kibarul ulama, ya karantar da al'umma, karantarwarsa ta yi tasiri kuma ya wallafa littattafai da yawa a fannoni daban-daban, aƙida da fiqhu. To wannan babban malami ne wanda shi ma duk mai son gaskiya yana tare da wannan malami, domin ya yi kira zuwa ga tauhidi, ya kare sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka nan Ash-Sheikh Nasiruddin Albani babban malami ne, ya rayu a Saudiya, ya yi karatu na ilimin hadisi, wanda a zamaninsa kowa ya sallama babu mai ilimin hadisinsa, kowa da kowa ya sallama. Muhaddithul Afar shi ne malamin hadisi na zamaninsa, kowa sai dai biyo bayansa, amma babu wanda ya kai shi ilimin hadisi, wanda ya yi wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima, ya dinga bin littattafan hadisan da yana tahqiqinsu, yana bayyana ingantaccen hadisi da wanda ba ingantacce ba, ya yi talifi a wurare daban-daban, ya yi abin da ya shafi sallah, ya yi abin da ya shafi jana'iza da aikin haji da sauransu, littattafai sa suna nan a kasuwa ana sai da su, kuma ɗalibin ilimi bai zai wadata ga bari littattafai sa ba. Yayin tafsira na hadisai sahihai da kuma hadisai dhaifai wanda ba su zo a Bukhari da Muslim ba, su Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah da Nasa'i, duk ya dinga bin su yana ta fitar da hadisai ingantattu da wanda ba ingantattu ba. Bawa da haka yayi wa sunna aiki wanda tun a lokacin sa din har zuwa yanzu ba a samu wanda yake irin aikin da yi ba, kuma malami ne wanda yake dawa zuwa ga aqida ingantacciya aqidan magabata, sannan mai kira zuwa ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Din mai son ingantacciyar aqida da sunnan manzon Allah ta suwa zai yana kaunan wannan malamin yana son sa. Saboda haka wa'annan malamai guda uku sun yi zamani a lokaci guda, kuma sun yi da'awa zuwa ga addinin Allah, sun yada addinin Allah a zamanin su, sun zama taurari a duniya na ilimi a zamanin su, kuma Allah ta'ala zai dauke su a cikin shekara guda daya. Wannan ya rasu, wannan ya biyo baya, wannan ya biyo baya, cikin shekara daya aka yi asaran wa'annan taurari guda uku gabaɗayansu. Sheikh Ibn Baz ya rasu, daga baya Albani ya rasu, daga baya Ibn Uthaymeen shi ma ya bi su ya bar duniya. Wa'annan malaman har yanzu ana karanta littattafansu, kuma duk mai son ya fahimci addini bai zai wadata ga bari littattafansu ba. Yasa labirarin mu cike yake da littattafan wa'annan malamai guda uku.
A wannan cewa ya mara ni direban cifa ne, ina cikin tafiya sai wani mai mashin ya zo buga mota na ta baya, to sai Allah ya mishi rasuwa, to shi a wannan zanzan ya kafara ne ko kuma zan biya diya?
In dai shi ya zo ya bugi motan ka ya faɗi babu kafara, amma in kai ka buge shi to wannan dole za ka yi kafara ko da gittawa yi a bakin hanya ne. Amma kana tafiya ya zo ya buge ka daga baya to wannan ba kai ka kashe shi ba, shi ya zo ya buge ka ya kashe kansa, saboda haka babu kafara, sai mu ce Allah ya kansa ya gafarta masa.
A wannan yace malam ina so fahimtar da ni hukuncin yi wa ya mace kaciya a musulunci yana da kyau ko bai da kyau?
Ya zuwa littattafan shari'a al-khisabu makramatu, wato kaciyar mata darajawa ne kuma su ce yana da amfani. Idan an yi wa mace kaciya tana yaro to tana budurwa ba za ta dinga sha'awar maza ba, Allah ta'ala zai kare ta daga fasikanci. Sai lokacin da ta yi aure tukunta ji daɗin namiji a lokacin za ta dinga sha'awar namiji, kaga Allah zai kare ta daga fasikanci a lokacin da ainihin take budurwa. To amma wannan mustahabi ne, shi ba wajibi ba ne, na namiji shi ne ya zama wajibi.
Kace mace ce da mijinta suka sadu wato jima'i a halin da macen take jinin al'ada wata wato jinin haila, amma a rashin sani jinin ya zo mata ne a cikin dare, ba ta sani ba mijin kuma ya neme ta a daren, maimakon su gama ni sai suka ga jini, me hukuncin su? Wannan ga ta Allah subhanahu wataala yana faɗa wa yasa mun ka alina hidi har zuwa da karshen hadin, kuma ita macen yanzu aka wanka da za ta yi ko kuma za ta yi wankan janaba ne idan ya so in ta gama jinin haila kuma ta yi wankan jinin haila?
Abu na farko dai ba su da laifi a wajen Allah ta'ala tunda ba da gangan su kai ba, rufi'an ummati al-khata wa nisyanu wa shukru alayhi, ba a kama mutum da abin da ya akan kuskure ba tare da ya ganganta ba, ba su da laifi a wajen Allah ta'ala. Sannan abin da za su yi shine a shari'a mustahabi ne za su yi kafara da dinari guda ɗaya, sai su je su nemi canji nawa ne canjin dinari inda zai kai 10,000, sai su yi sadakansa da sawabin sun sadu da juna a cikin jini na al'ada, ma mustahabi ne a wajen mafi yawan malamai, ba wajibi ba ne. Sannan wanka guda ɗaya za ta yi da niyan wankan janaba kuma da wankan haila, in jinin ya dauke sai ta yi wanka ɗaya da niyan wankan daukewan jinin haila kuma da wankan dauke abun nan wankan janaba wanda ya same ta a lokacin da take haila, kuma wanka ɗayan ya yi nan.
Yace mutum ne ya riga limin ruku'u ko kuma sujjada a cikin sallah, ya matsayin sallarsa ya riga limin yin sujjada ko ruku'u, wanda yake riga limamin yin ruku'u ko sujjada a sallah
bai kamata mutum ya ganganta ba, ka riga liman yin ruku'u ko ka riga yin sujjada, wannan kuskure ne. Don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'a al-imamu li yutamma bi, fa idza kabbara fa kabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada haka har zuwa ƙarshe. An sanya liman zuwa ai koyi da shi, in yayi kafara kai kafara, in yayi ruku'u kai, in yayi dago ka dago, in yayi sujjada kai sujjada, haka ake bi liman. Amma ba za ka yi rajin kanka ka tafi ba. Idan akan kuskure ka riga liman yin sujjada sai ka fahimci ka riga shi ka sake dagowa, in ruku'u ne ma ka sake dawowa baya daga baya sai ku tafi tare da liman. Amma sallah ba ta baci ba, ko da da gangan mutum ya yi to sai ya gyara nan gaba, ba zai maimaita wannan sallan ba. Amma abu biyu, in ka riga liman ka sake sallan ka, wato shine kafaran harama, in ka riga liman sallan ka ta baci, don ka riga malam masallaci shi bai shiga sallan ba ma to da wakai koyi abu na biyu shine sallama in ka riga liman sallamewa sallan ka ta baci in je da gangane saboda liman bai fita sallah ba kai ka fita ka ga rakin kanka kawai kake ba liman kake bi ba to sai ka sake sallah amma yana kuskure mutum yayi sallama sai daga baya fahimci liman bai sallama ba ya sake dawowa cikin sallan sa illa mai sallame sai ya sallame ko babu komai a kansa sallar sa kai
a sai mai takarda na ƙarshe shi cewa malam to Allah ina so a ce ka taimake ni da tarihinka
tarihina ba zai amfane ka ba kuma ba zan baka shi ba dalili shine idan mutum ce zai bada tarihin kansa ayyukan kansa zai kira yanzu idan na zan baka tarihina zan gaya maka sharurruka na ne da wasu munayen halaye na da wasu matsaloli na sai dai ne ka gaya maka alkhairi na da abubuwan da in ka ji za ka ji daɗi ka yi beni ga wannan kuma shirme ne wala tuzaku anfusakum kada ka dinga tsarkake kanka ya za ko za ka shekara ta ga maka tarihi na ni ba zan ga maka wani ya rubuto tambaya cewa wai ya kamata malam a sa mana nahwu a wannan masallaci ko da a rana a tsaki so to abubuwan ne suke yin yawa kuma nahwu nan kaga wanda yake banci dalibai ne kawai yanzu idan na zo na sa nahwu a nan masallaci aka tara jama'a har a tashi wani bai san inda muka zo ta ba saboda haka akwai inda muke nahwu din in baka sani baka tambaye yan uwanka dalibai sai su baka labari amma a nan masallacin da yana da wuya kusa na hau saboda bai shafi kowa da kowa ba ya shafi ɗaliban ilimi ne kawai ɗaliban ma sai wanda ya ɗan yi nisa yake fahimtar wannan fanni nan masu bukata addu'a Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi mu ma Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وأنفقوا مما رزقناهم سرا